إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وديع الله تبارك وتعالى وندعى السلام ونوري أقوما daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karanta wannan littafi na Al-Fiqhul Akbar na Al-Imam Abu Hanifa rahimahullah dai idan Allah ta'ala zamu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata daren laraba 28 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan sheda ce da 14 ko 14 ga watan bakwai shekara ta 2026 a kalandar Turawa idan ba ku manta ba muna cikin bayani game da mawdu'in da shafi sifatullahi azaliyya cewa sifofin Allah gaba ɗayansu azaliya ne kamar yadda zatinsa subhanahu wa ta'ala yake azali dukkan sifofin Allah azzatiyyatu wal fi'liya dukkaninsu kowaninsu azaliya ne ba wani daga cikinsu wanda a kwararre ko can da babu shi daga bisani aka same shi to wannan ya bada wato ya ba mu misalai daga cikin wannan sifofin Allah a matsayin su na sifatul azaliyya sifofi na tun azal ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wanda ya ayyana mana akwai al-qudra wanda kamar akan ta muka kwana ko al-qudra cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta da sifata al-qudra iko ya sifanta da sifar ilimi da sauran wanda ya gaya mana karshe yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala sifata ta al-qudra sifa ce zatiya kuma da daddiya tun azal bata kasance wata sifa da aka fari ta daga baya ba shi saboda ka dukkan mutumin da yayi mutum wannan sifa ta kudura ga Allah tabaraka wa ta'ala yarra ya koye da awa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ne mai iko bayan da can bai kasance yana da ikon ba daga baya ne ya sama kansa sifa ta iko duk wanda yake da irin wannan aqida yace wannan ya kafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala domin ya jefe Allah tabaraka wa ta'ala da nakasa ya jefa ma Allah nakasa ya danganta nakasa zuwa ga Allah sannan ya kore sifar Allah tabbatacciya Allah yake yi to a cigaba a shafi na 19 nake ishara yace wakazalika sifatul kalami gashi nan a farkon shafi na 19 wakazalika sifatul kalami shi haka kuma sifa ta magana sifatun zatiyatun qadima shi ita ma sifa ce ga Allah tabaraka wa ta'ala da ta shafi zatin Allah tabaraka wa ta'ala kuma sifa ce da daddiya wato qidamaz zati yadda zatin Allah yake da daddi azali to haka ma ita wannan sifa ta al-kalamu sifa ce azaliya qadima wannan shine wakazalika sifatul kalami sifatun zatiyatun qadima yace fa Allahu ta'ala muttasifun bi sifatil kalam saboda ka Allah madaukin sarki ya sifanta da sifa ta magana wallahu ta'ala muttasifun bi sifatil kalam Allah ta'ala ya sifanta da sifar magana saboda ka kamar da muka karanto a baya Allah yana magana saboda kan magana sai ta zama ɗaya ce daga cikin sifofin Allah kuma yin magana muka ce akwai kamala a ciki rashin magana ma naqsu ne sannan mun ishara da nassoshi ko zuwa ga nassoshin da suke tabbatar da sifantun Allah tabaraka wa ta'ala da sifar magana kamar yadda malam zai faɗi a nan wurin to a matsayin cewa dai wannan siffa ce ga Allah wato siffar magana to shine ne yake cewa Allah ya siffanta da siffar magana min qabli an yatakallama tun gabanin mai yayi magana kun gane ko min qabli an yatakallama tun gabanin yayi magana abin da muke son malai ke sai ga mana anan wato siffa ta ko kace sifofin Allah tabaraka wa ta'ala gabaɗayan su muka ce kowanne su wato sifa ce azaliya qadima qidamal zati wato bi ma'ana Allah bai taba zama babu waɗannan sifofin ba kun gane ko Allah bai taba zama ba shi da waɗannan sifofin ba ko wata daga cikin su ba to don haka Allah dama ya sifanta da magana qabla an yatakallama ko min qabli an yatakallama amma hujja da take gwada cewa Allah yana magana annabtanci yace qala Allahu ta'ala ko qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma daukaka yace wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa wato magana ta sosai shine takliman wanda ya tabbatar da kenan Allah yana magana kuma magana sifar shi ce wa qala sana wa ta'ala yake cewa wa kallamahu rabbuhu yana ba da labari dai game da annabi Musa din. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ubangijinsa yayi masa magana. Wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi masa magana. Don haka Allah ta'ala yana magana. Wallahu ta'ala yace to don haka Allah madaukakin sarki fa yatakallamu bima sha'a wa qatama sha'a. Yatakallamu bima sha'a yana magana da abin da yaso yatakallamu bima sha'a yana magana da abin da yaso wa qatama sha'a kuma lokacin da yaso bima sha'a wa qatama sha'a yana magana da abin da yaso wa qatama sha'a kuma lokacin da yaso kun gane ko lam yazal wa la yazalu mutakallima saboda ka Allah bai gushe ba a matsayin mai magana sannan ba zai gushe ba a matsayin mai magana lam yazal mutakalliman bai gushe ba a matsayin mai magana sai kuma ka ce wala yazalu mutakalliman kadalika ba zai gushe ba a matsayin mai magana kun gane ko saboda ka magana sifa Allah ce da ya sifanta da ita bai gushe ba tun azali na da wannan sifa a matsayin sa na mai magana kuma nan gaba har abada wala yazalu mutakallima ba zai gushe ba yana mai magana ina fatan gani to wannan magana da aka ce sifa ce ta Allah kuma Allah yana magana da abin da yaso lokacin da yaso kuma bai gushe ba yana magana kadalika ba zai gushe ba yana mai magana to ita wannan maganar kamar sauran sifofin Allah tabaraka wa ta'ala sai malai ce wala yushbihu kalamuhu kalamal bashar wala yushbihu kalamuhu maganar shi Allah ba tai kama da kalamal bashari maganar mutum ba wala yushbihu kalamuhu kalamal bashar maganar sa shi Allah tabaraka wa ta'ala san ba tai kama da maganar mutum ba kamar ni ishara Allah yana da jerin sifofi kamar da muka yi tamani wasu daga cikinsu a lokacin da duk malamai suke mutane bayanin wa'annan sifofi na Allah, kuma suna ta maimaitawa suna faɗi cewa wa'annan sifofin fa na Allah. Babu ɗaya daga cikin su da ta yi kama da sifar bayi, babu ɗaya daga cikin su da ta yi kama da sifar bayi. Kun gane ko? Kama da zatin Allah bai yi kama da zatin bayi ba. Da aka babu wata sifa ta Allah da ta yi kama da wata sifa daga cikin sifofin bayinsa. Yanzu da aka tabbatar mana a nan wurin cewa Allah yana magana, mutane ma suna magana, to shi ne malamin yake sai mana tambayi cewa wala yashbihu kalamuhu kalamal bashar. Kar ka ji an ce Allah yana magana, dan Adam ma yana magana, ka dauka cewa maganar Allah irin ta mutum ce. Shi ne ke ce maka wala yashbihu kalamuhu kalamal bashar, maganar shi ba ta yi kama da maganar mutane ba. Allah daban, mutane daban, don haka maganar Allah daban, maganar ni mutane daban. Kun gane ko? Don haka sai ce wa ma ankara sifatal kalami, to duk wanda ya musun sifar magana ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mun ishara da nassoshi da bayanai da suka tabbatar da Allah yana magana. Yanzu mutumin da ya yi musun wannan sifa ta magana ga Allah tabaraka wa ta'ala, kun gane ko? Shine wa ma ankara sifatal kalami lillahi ta'ala faqad kafar. Dukkan mutumin da ya musu sifar magana ga Allah tabaraka wa ta'ala faqad kafar, ya ce to wannan mutum ya kafirta, wannan mutum ya kafirta. Kun gane ko? Saboda ya kore ma Allah sifa tabbatacciya daga cikin sifofinsa. Kun gane ko? To wannan shine, saboda ka kamar da muka wadi a baya, dukkan wata sifa ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, to kada mutum ya saki ya kore ta, yace bai yarda da ita ba, ko ƙarya ce ko ya tawilin ta ko wani abu. Kore sifa da ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala a nassin Al-Qur'ani ko nassin hadisi sahihi daga manzon sallallahu alaihi wasallam, to babu shakka wannan kafirci ne. Wannan shine wa ankara sifatal kalami lillahi ta'ala faqad kafar. To sai ci gaba da cewa min sifatihi ta'ala annahu fa'ilun bi fi'lihi. Wa min sifatihi ta'ala, kadalika yana daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki, annahu fa'ilun bi fi'li, shi mai aikata abu ne bi fi'lihi, da aikinsa. Fa'ilun mai aikatawa ne, ma'ana yana aikata abin da ya ga dama aikatawa, bi fi'lihi, da aikinsa. Kun gane ko? Don haka alfi'ilu sifa ce ga Allah. Wa min sifatihi ta'ala annahu fa'ilun bi fi'lihi, shi yana aikata abin da ya ga dama bi fi'lihi, da aikinsa. Don haka fallahu ta'ala, Ubangiji ta'ala madaukakin sarki, idza arada an yaf'ala shay'an, idan yayi nufin ya aikata wani abu, fa'alahu, sai ya aikata shi. Wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki, idza arada an yaf'ala shay'an, idan yayi nufin ya aikata wani abu, fa'alahu, sai ya aikata shi. Saboda shine fa'il. Kun gane ko? Yawwa. Don haka wa sifatul fi'li sifatun azaliyatun qadima, ba mun ci alfi'lu sifa ne ga Allah ba? Domin Allah yana aikata abin da ya ga dama, idan yayi nufin abu sai ya aikata shi yanda ya ga dama, ko? To don haka wa sifatul fi'li sifa ta aiki, alfi'lu aiki ko aikata abu, sifatun azaliya qadima, sifa ce ga Allah ta tun azal, qadima kuma dadaddiya ce. Saboda ka sifatul fi'li kamar sifatul kalami ce, kamar sifatul qudra ce, kamar sifatul dukka, kamar sauran sifofi ne da ka sani ga Allah tabaraka wa ta'ala, dukka wa'annan sifat sifatun ne azaliya qadima, tun azal sifofi ne ga Allah, dadaddu ne, wato Allah tabaraka wa ta'ala bai taba zama babu su ba, ba wai daga baya ne Allah ta'ala saman makansa su ba, a'a, sifatun azaliya qadima.
haka game da wannan sifa ta alfilu ita ma sai ya ce lam yazal wala yazalu fa'ila kamar da ya ce ga muna lam yazal wala yazalu mutakallima ko to nan ma sai ya ce lam yazal Allah ta'ala bai gushe ba wala yazalu ba zai gushe ba fa'ilan wato yana mai aikata abin da ga dama ko yana mai aiki kun gane ko Allah yana aikata abin da ga dama a lokacin da ga dama lam yazal bai gushe ba wala yazalu ba zai gushe ba fa'ilan lima ya sha wato mai aikata abin da ga dama kuma a lokacin da ga dama fa'ilan lima ya sha Allah mai aikata abin da ga dama ne don haka sifa alfi'lu ga Allah tabaraka wa ta'ala sifa ce da dadiya don haka tun azal Allah bai gushe ba wato a matsayin fa'ilan lima ya sha mai aikata abin da ga dama kuma har abada haka abin yake wala yazalu Allah ba zai gushe ba fa'ilan lima ya sha mai aikata abin da ga dama abin ne wannan dukkanin sifofi ne ga Allah da dadu Allah bai taba gushewa a ce bai tare da su ba sannan kuma nan gaba ma ba za ka sifanta Allah tabaraka wa ta'ala cewa wannan sifofin za a wayi gari ba su tare da shi ba lam yazal wala yazalu fa'ilan lima ya sha to menene hujja sai ce wadalika kama kala ta'ala wannan kuwa kamar da Allah madaukin sarki ya ce fa'alu lima yuri fa'alun lima yuri to Allah mai yawan aikatawa ne ga abin da yake nufi ko abin da yake so fa'alun mai yawan aikatawa ne shi Allah mai aikatawa ne lima yuri ga abin da yake nufi ko abin da yake so saboda ka wannan sifa ta fa'alun ai huwa fa'alun lima yurid shi Allah mai yawan aikatawa ne kuma aikatawa ne ga abin da yake nufi wannan siga ta fa'alun ta tabbatar mana da cewa babu shakka alfilu kenan sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko to wannan shi ne to ita ma wannan sifa ta alfilu aikatawa da muka ce sifa ce ga Allah tabbatacciya da wannan nasi fa'alul lima yuridu sai mallan ce fa man ankara hadhihi sifata lillahi ta'ala duk wanda ya musun wannan sifa ga Allah madaukin sarki yayi da'awan cewa Allah bai sifanta da sifar aikatawa ba alfi'lu kenan faqad kafara to wannan mutum ya kafirta Allah shi kare fa man ankara hadhihi sifata duk wanda ya musun wannan sifa lillahi ta'ala ga Allah madaukin sarki faqad kafara hakika kafirta wa nafa 'anillahi sifatan sabita lahu kadhalik to dalilin da yasa ya kafirta saboda shi ya kore wa Allah tabaraka wa ta'ala sifa tabbatacciya gare shi kadhalika haka lamarin yake kun gane ko saboda kai ya kafirta a lokaci guda kuma ya kore wa Allah sifa tabbatacciya gare shi shine wa nafa anillahi sifatan sabitatan lahu kadhalik haka kuma ya kore wa Allah tabaraka wa ta'ala sifa da ta tabbata gare shi wannan sifa ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kun ga kamar yadda muka ce da wannan nasi fa'alu lima yurid to idan wannan sifa ta tabbata ga Allah da wannan nasi wanda ya kore ta kaga ya kore wa Allah sifa da ta tabbata da nasi to yanzu wannan lazimin sa shine mutun yayi rijiya kafirta shi yasa yace kuma an kar hadhi sifata lillahi ta'ala faqad kafara wa nafa anillahi sifatan sabitatan lahu kadhalik dama dukkan abin da ya tabbata ga nasi jama'a sawa'an ya shafi Allah ko ya shafi manzonsa ko ya shafi ranar lahira ko komai ma bai shi komai ya shafa cikin shari'a to idan mutun ya yi musun wannan abin da nasin ya tabbatar to lazimi wannan yakan hukunta mutum a hukunta shi a kafirta ko gani ba idan wannan kaman kayyata nasi ne baro-baro kayyata nasi ne da ya tabbata na shari'a wanda wannan kafirci ne to abin nufi sifatul fi'li ta tabbata da faɗan Allah fa'alu lima yurid to aka duk wanda ya musunta ya kafirta a lokaci guda kuma ya kore wa Allah ta'ala sifar ta tabbata gare shi to karin haske game da wannan sifatu da muke ta magana a kansu sai ce wasu sifatu sun sifofin nan na Allah tabaraka wa ta'ala wasu sifatu siffofi wato wayannan siffofi na Allah tabaaraka wa ta'ala yake ta maimaita magana game da su far'un aniz zati far'un aniz zati wato reshi ne na zati far'un aniz zati reshi ne na mi na zati wato shi az-zat din shine al-asl kenan ko su kuma sifatu sai zama furu'un ne lahu kun gane ko to amma kullun ake fadin wannan game da abin da shafi Allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka ishara a dazu to karka kamanta wannan magana da malamin yake yi da abin da shafi abin da ka sani dangane da bayin Allah ina fatan gani karka kamanta wannan magana ta shafi Allah da abin da kai ka sani game da bayin Allah bari in karanta abin da malamin yake sannan mu ƙara sharhi game da wannan mas'ala abin da ke cewa sifatu far'un aniz zati sifofi reshi ne ga zati sai ce fahiya qadimatun qidama zati saboda ka sure shi din kore san kenan qadimatun dadaddu ne qidama zati kun gane ko dadewar shi zati yanda zati ya zama qadim ne sifofin mami qadimai ne yanda zati ya zama azali ne to sifofin ma azaliya ne wannan shine wasifatu far'un an zati wa hiya qadimatun qidama zati to wannan magana in ka gane ta da kyau wannan ya hukunta kenan karka kamanta wannan bayani da ya shafi Allah na cewa wasifatu far'un an zati da abin da ka sani game da wasu halittu na Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce far'u reshen abu da hausanka da tunaninka da hankalinka zaka fahimta abin da ake nufi a nan wurin kamar wani abu ne yana da asali ko yana da tushi to yanzu sannu a hankali sai ya samu rasa ko sannu a hankali sai ya samu mi rasa sai yawa nan da can wannan shine abin da ka sani dangane da halittun Allah wannan abin da ka sani dangane da halittun Allah dangane da al-aslu da al-far'u to karka tabbaka shi ga Allah tabaaraka wa ta'ala domin shi Allah laysa kamithlihi shay'un in ka tabbaka wannan ga Allah Allah shi yake yi to duk abin da muka hujja baya zaka rore shi duk abin da muka hujja baya da abin da malamin yake faɗi yanzu nan cewa fahiya qadimatun qidama zati duk gaba ɗaya zaka rubuta shi idan abin da ka sani kai a cikin halittu idan ka ce wannan shine al-aslu sannan sai zama yana da rasa to yanzu shi al-asl din yayi zama lokacin da bai da ni bai da wannan rasa saboda ka rasan sai zama muhdatha ne ko kuma ka ce ya riga su ala kulli hali asalin ya riga ni kenan ya riga yin shi kun gani to muka ce wannan misali kwata kwata karka sake ka kamanta shi da Allah tabaraka wa ta'ala na'am sifofi furu yani that what we not say ce da kai sifofin da banzaci da mai shine kawai ke sanki da kai amma ba wai na nufin cewa zati na Allah tabaraka wa ta'ala yayi zama a lokacin da ba shi da ni sifofin a matsayin su na furu ba sai daga bayan aka same su ba amma da bishiya ko wani abu da kake cewa ga asalin ta ga rassan ta yayi zama lokacin da ba ta da ni rassan to shi ba haka lamari yake ba wa hiya qadimatun qidama zati saboda ka wayannan sifofin da muke ce musu far'un ne an zati to su wa qadimatun ne dadaddu ne tun azal suke qidaman zati irin dadewan zati saboda ka zati ne Allah tabaraka wa ta'ala bai taba zama ba shi da wayannan sifofin ba duk da an kira su cewa furu'un ne an zati kun gane ko da aka ce wal fa'ilu li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala wato shine mai aikatawa ga kowanne abu bisa ga hakika wal fa'ilu li kulli shay'in wanda yake aikata kowanne abu haqiqatan bisa ga haqiqa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki kun gane ko daga duk abin da kage ya faru to Allah ne yayi shi kuma Allah ne ya aikata shi bisa ga haqiqa wal fa'ilu li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala kun gane ko saboda duk abin da kage ya faru goya gudana a duniya na aiki wani yayi kaza wanci ta yi kaza kaza ya faru to duka Allah ne yake yin su bisa ga haqiqa ina fatan gani amma abin da ke faruwa shi Allah tabaraka wa ta'ala wato kowani abu yakan saka masa sabab ne kowani abu yakan saka masa ni ne sabab dalili kun gani yawa saboda kai in kaza zai faru to bisa ga dabi'a da sunna ta Allah tabaraka wa ta'ala sai kaza shi faru sai abin ya gudana kun gani yawa saboda kai in rubutu zai faru to sai ga za a samu tawada ko biro a samu takarda sai wani ya tsoma tawadan ko biro a zahanin shi sai ga rubutu ya bayar kun gani to duk sura ayyukan haka amma wanda yake gudanar da abubuwa bisa ga haqiqa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki wallahu khalaqakum wama ta'malun saboda ku da kanku da kuke aikata abin da kuke aikatawa Allah ne halice ku sai ce wama ta'malun da ma duk abin da kuke aikata wama ta'malun da ma duk abin da kuke aikata saboda ka wal fa'il li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala kun gane ku amma da Adam da ya mubasharan aikin to shine sabab kuma haka Allah ya yasa abin ya zama bisa ga sunna tashi subhanahu wa ta'ala kun gane abin da zai sa ku gane gaskiya wannan magana shine abubuwan da suke faruwa a wasu lokuta da suke saba ma al'ada su saba ma al'ada kuma su saba ma hankali da abin da Adam ya saba da shi ta yadda an saba kaza in an yi amfani da shi kaza zai faru wani lokacin kuma ya amfani da shi kaza bai faru ba saboda Allah bai aikatar da abin bai gudanar da shi ba kun gani ina fata kun gani saboda ka wuka da kasanta da kaifi wace in an dora ta akan wani abu za ta yanka shi wanda dalilin ya sa wuka da kaifi ta take yanka abu ta kyanka shi kuma ba wai ba magana tauri ko wani sirri ba haka dai Allah ta'ala bai ga damar yanka abin ba guba poison kenan ko da ka san shi bisa ga dabi'a ayan sha shi za a bi mutum zai mutu wanda dalilin na isa wani mutum ya sha poison din kuma ka ga ya tafi shi bai mutu ba kun gane ko ana iya samun rauni wanda bisa ga dabi'a wanda ya samu wannan rauni sai a ce ba zai rayu ba zai rayu amma kuma sai ga ya ci gaba da rayuwa to wannan shi ke gwada maka wal fa'ilu li kulli shay'in haqiqatan huwa Allah ta'ala kun gane ko to wannan shi ne a ƙarshen wannan sai ya ce wal fi'lu sifatun min sifatihi don haka aiki ko aikatawa sifatun min sifatihi sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki والفعل صفة من صفاته أي صفة شيء لك صفة فنسا سبحانه وتعالى سيتي وأما المفعولات فهي المخلوقات سيتي أما أبو بوان لأكي أي كتاوى وأما المفعولات أما أبو بوان لأكي أي كتاوى فتوين سكي بدانا كذا أي كتاكذا كذا يفعل وأن يا مباشرة أي كتاكذا كما يا بدانا sai ce fahiyar al-makhluqat su ne halittu ko kace su ne abin halittawa su abin halittawa ne za ka mun karanta mun aya da zuwa lahu khalaqakum wama ta'malu za ka ce ammal maf'ulatu fahiyar al-makhluqat abubuwan da ake aikatawa to su ne halittu su ne abubuwan halittawa fahiyar makhluqatun haka duk abin da kaga an aikata shi to wani abin makhluku ne abin halitta ne shine fahiya makhlukatun su abin halittawa ne kun gane duk abin da kaga an aikata sune al-maf'ulatu to sune yake ce maka fahiya makhlukatun su abin halittawa ne ba wani abu da yake gudana da zaka ce wannan abin wato ainihin ba makhluku ne ba da hujja da ne da zuwa Allahu khalaqakum wa ma ta'malu kun gane to amma shi sifar aikin wace zaka jingina ta ga Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin ta na sifa ga Allah to ita ghairu makhluka ko kun gane ba yawa kamar zamu shiga cikin bayani yanzu cewa al-kalamu magana a matsayin sa na sifa ga Allah ghairu makhluk ba abin halitta ne ba kun gane yawa saboda ka al-fi'lu sifa ce daga cikin sifofin Allah don haka kenan ita wannan sifa ta al-fi'lu a matsayin ta sifa ga Allah tabaraka wa ta'ala muka ce ghairu makhluka wa amma al-maf'ulatu fa hiya al-makhlukatu don haka ce fa hiya makhlukatun su halittu ne halitta su akai walakin fi'l Allah azza wa jalla ghairu makhlukin ce to amma aikin da Allah yake yi a matsayin shi kenan na sifa ga Allah ghairu makhluk shi ba abin halitta ba idan kace an halice shi yanzu ka jingina wato abu muhudasi ga Allah tabaraka wa ta'ala ke mini kifararren abu sifa ko muka ce duk wata sifa daga cikin sifatullah dukkanin su azaliya ne kadimai ne ba magana cewa halitta su aka ko fara su aka yi daga baya don haka walakin na fi'il Allah azza wa jalla ko fi'il Allah aikin da Allah yake yi a matsayin shi kenan sifa gari shi ghairu makhlukun ba abin halitta ne ba sifar Allah ba a ce mata makhlukiya kun gane ko ina fatan gani to wannan shine wa ya faɗi wannan sai ce bal huwa min sifatihi al-azaliyya bal huwa min sifatihi al-azaliyya ce ba ma haka ba shi fi'lullahi kenan a matsayin shi ne sifa Allah sai ce min sifatihi al-azaliyya ya daga cikin sifofin Allah na tun azal bal huwa min sifatihi al-azaliyya ce ba haka ba yana daga cikin sifofin Allah na tun azal wa'inda sam ba a jingina su a ce halittar su aka yi ko daga bisani aka same su ko wani abin da ya kama da wannan kun gane ko wannan shine wa min sifati annahu khaliqun li kulli shay'in kina daga cikin sifofin Allah madaukin sarki annahu khaliqun li kulli shay'in cewa shi Allah shi mai halitta ne ga dukkan komai shine mahalicci kenan ga dukkan komai shine khaliqun li kulli shay'in shine mahalicci ga dukkan komai kama kala kamar da Allah madaukin sarki ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ne mahalici ga dukkan komai wal khalqu bi ma'na at-takhliqu sifatun azliyatun qadima wal khalqu saboda ka halitta ko halittawa bi ma'na at-takhliqi a matsayin wato da ma'anar halittawa sifatun azliyatun sifa ce ta tin azal qadimatun kuma da tsaddiya wace take kenan ba muhdasa bace ba wai can da babu tawa daga bisani Allah ya samu makansa wannan sifa ba to wannan shine abin da malamin ya faɗi a wannan babi don haka ne kenan dukkan wayannan sifofi da muka ishara zuwa gare su a matsayin su na sifofin Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake son ka fahimta a matsayin ka'ida awwalan wayannan sifofi duka ka tabbatar da su ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar da suka tabbata ga nassi a matsayin cewa sifofin Allah ne sannan na biyu muka ce wa'annan sifofi ne wa'anda suke san ba su yi kama da sifofin bayi ba ba a sawwara wa'annan sifofi da irin abin da ake sawwarawa dangane da sifofin bayi ka'ida ta uku shine cewa wa'annan sifofin fa yanda ka san zatin Allah azali ne to haka wa'annan sifofin dukkanin su azaliya ne, babu wata daga cikin su wanda zaka ce an yi wani zamani can da babu ta, daga bisani ne aka same ta. A'a, yadda ka san zatin Allah tabaraka wata'ala azaliyun ne kadimun kamar yadda muka ta faɗi muna nanatawa, to dukkan wa'annan sifofin gaba ɗayan su azaliya ne kadimai ne. Wannan shine abin da suke wannan babu da ya rufe da cewa min sifati annahu khaliqu li kulli shay'in kama kala Allahu khaliqu kulli shay'in wal khalqu bi ma'na at-takhliq sifatan azaliyatan qadima. Ina fatan gani. To ne shekau kashin wannan mawdu'i, sai mawdu'i na gaba shine al-qawlu fil Qur'an. Ko al-qawlu fil Qur'an magana dangane da al-Qur'ani mai girma. القول في القرآن ما قلنا دنغني القرآني ما يجير ما إذا فتنغني وانا بادي نا عقيدة كو توهيدي إذا نسكذو ما قلنا قمد القرآني ما يجير ما إذا فتنغني ما قلنا زال فيها كان القرآني شوى القرآن اللي تاتين الله ني انك سوكر كذا الى اخره كوينا شكل تفا الله باشي سكي سنسي باشي ني ابو حنيفة يكي سيمنا مغانا اكن شنو مورن با كنغاني اما ابندا يكي سيمنا مغانا كما دي كتكين سورة التفا ني اكيدا ايرن وانا شيني تبتن دي شوا القرآن مغانا الله يوا القرآن منيني مغانا الله a matsayinsa na ko maganar Allah to ghairu makhluq ba halittar shi akai ba, kamar da kuma wani dazu cewa dukkan wata sifa daga cikin sifofin Allah to ghairu makhluq ba halittar ta akai ba, bal azaliya ce qadima qidam azzati. To Qur'ani ko a matsayin shi na kalamul lahi to shi ba ghairu makhluq ungani ko, to shine babban abin da yake cikin alqawlu fil qur'ani. Zaka yi samu wasu maganganu da suke da alaka da wannan ko nan da can, amma dai wannan shine babban sakon da yake cikin alqawlu fil qur'ani. To shine sai malai yake cewa wasifatuhu, kun gan shi ko, wasifatuhu fil azli ghairu muhdatha, shi sifofin Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin su kenan fil azal ko yace tin azal ghairu muhdatha ba sifofin da aka fari su ba, ghairu muhdatha ba sifofin da aka fari su ba, anan kamar ni hodi yana nufin yace da kai ba sifofin ne wa'anda zaka ce da ni can da babu su daga bisani aka ni aka same su shine ghairu muhdatha wala makhluqa kadalika sifofin Allah ba halistan su akai ba, ba mu da sabane wala makhluqa kazalika kuma ba halistan su akai. Kun gane ko, wa sifatu fil azal sifatu Allah tun azal ghairu muhdatha ba kaga su akai daga bisani ba, wala makhluqa kuma ba halitta su akai ba abin halitta ne ba su. Sai ce man kala innaha makhluqatun aw muhdatha, ke dukkan mutumin da yace sifofin Allah tabaraka wa ta'ala makhluqatun halittan su akai aw muhdatha ko farari ne daga bisani aka kage su da babu su, kun gane ko, kuma kala innaha makhluqatun aw muhdatha aw waqafa ko ce ya tawqufi, kun gane tawqufi awa kafa ko ta shine malamai suke cewa tawqufi, kamar a ce da kai ga wasu suna tattaunawa sifofin Allah makhluqa ne ko muhdatha ne ko kaza irin wannan, sai ka ce to kai dai kai tawqufi baka sani ba, to baka can baka nan, to shine awa kafa aw shakka fihima ko shakku a cikin sifofin wato a cikin wayannan ababen guda biyu shine fihima aw shakka fihima ko shakku a cikin su, zama suke na makhluka ko muhdatha yana taraddudi da kai kawo to duk wanda yake da wannan ko yake da tsaye daga cikin wa'annan ko yake dauke daga cikin wannan matsayi malai ce fa huwa kafirun wanda mutum kafiri wanda shi da abin da Abu Hanifa ya fara rahimahullah kun gane ko kenan shimfida da mana ta farko kamar shi cewa sifofin Allah tun azal ghairu muhdatha wala makhluqa abu na biyu dukkan mutumin da ya da'awan cewa sifofin Allah makhlukai ne ko kuma a sifofin Allah muhdatha ne babu su daga bisani aka yi su kun gane ko awwa qafa ko ya zo ya tawakkufi to yace shi bai da ra'ayi bai da ra'ayi aw shakka fihi ma ko shakku a cikin su to yace wannan mutumin da ya dauki daya daga cikin wannan matsayin da ya ambata yace fa huwa kafirun wannan mutum ya kafirta Allah shi ke yi saboda kaulan wahidan sifofin Allah ba halittar su akai ba kaulan wahidan sifofin Allah ba halitta su akai daga bisani ko samar da su akai daga bisani ba sannan kaulan wahidan musulmi babu magana kace kai tawqufi akan wannan matsala kace kai ba kai da ra'ayi to ban san ina zan yi ba a'a duk falsafa da aka kawo matsayin ka kai na musulmi shine ba magana tawqufi kawai yanke matsayin ka shine sifofin Allah ba halitta su akai ba kazalika ba fara su akai daga bisani ba sannan a lokaci guda karka sake ka samu taruddudi da inda da shakka ce mun gani ko karka shiga cikin wanda suka ce makhluka ko mu da sani karka shiga cikin wanda suka ce ba su da ra'ayi a wannan matsala karka shiga cikin wanda suke suna da shakku a wannan matsala da wanda ya samu kanshi a ɗaya daga cikin wanda matsayin ya ce fa kafir wannan mutum ya kafirta Allah shi kai to sai ce alqur'anu kalamullahi ta'ala shi alqur'ani maganar Allah ne madaukakin sarki walqur'anu kalamullahi ta'ala qur'ani maganar Allah ne madaukakin sarki kun gane ko wannan tabbace haka shike kuma yana ganin mun yi isharori game da wannan maganar kwarai da gaske don yanzu abin da zo cikin suratu tauba وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ما بشك كلام الله أنا أعلم من القرآن دي فمشيني أبن دا ألا يسوكركم ومزوء الله صلى الله عليه وسلم أخوتي سوكم وزوء الله وإن شاء الله وكتي أنا كرن تام ومتاجي ومشيني ألا يكي جاء مزوء الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي لك تكون مشركك وكافرين يعني من أنه يباشي كالي يقول مقوتك دا النبي أنه يباشي كالي يباشي مقوتك يرد يزول فسدشي أمين تدشي كما cewa hatta ya sama ni kalamullahi wannan wahayin da ake saukarwa da ya koshi alqurani zaman shi tare da annabi ana karantawa zai ci to wannan alqurani da aka ambace shi kalamullah shine malai ke ce muna walqur'anu kalamullahi ta'ala magana Allah ce madaukakin sarki kun gane ko akwai falsafa nan gaba sosai da maganar takunsa sai ya ce mana fil masahi wato fil masahifi maktubun fil masahifi maktubun wato shi alqur'ani abin rubutawa ne cikin takardu fil masahifi maktubun wato gina maktubun fil masahifi gina abin rubutawa ne cikin takardu kamar da muka sani yanzu ko takardu a tsomata wada a rubuta suratu kaza ko aya ta kaza takardu a amfani da bayro ko amfani da wata na'ura a rubuta qur'ani ma complete gashi nan ga sunan shine maktubun fil masahif wa fil qulubi mahfuzun kina mahfuzun fil qulub sana alqur'ani nan maganar Allah abin har da cewa ne cikin zukata abin kiyayewa ne abin har da cewa ne fil qulubi cikin zukata mutane da yawa Allah ya sa sun hada shi dukkanin sa ko sun hada shi wani bangare na shi a cikin zukatan su sai da su karanta shi ba tare da sun buɗe takardar da aka rubuta shi ba wannan shine wa fil qulubi mahfuzun kun gane ko duka yana sifar da maka alqurani a matsayin shi na kalamullah sai ce wa alal alsuni maqru'un wa alal alsuni maqru'un kuma shi qur'ani maqru'un ne kenan alal alsuni ko wa maqru'un alal alsuni kuma shi abin karantawa ne ga halshi ko da halshi da halsuna zamu ci ko al alsuni jami ne na lisan wa alal alsuni maqru'un kuma shi abin karantawa ne ga halsuna ko da halsuna ba da halshe dan adam yake rera ko ya karanta alqur'ani ba kun gane ko to shine ma'anar wa alal alsuni maqru'un shi qur'anin nan abin karantawa ne da halsuna duk wanda Allah ko ace masa ya san baki ko aka koya masa ya je ya dawo har ya samu abin da samu na alqur'ani to da halshe sai kake je na karanta abin da kake karantawa na alqur'ani wa alal alsuni maqru'un kun gane ko duka yana sifanta maka alqur'ani ne kafin ya zo ya faɗi abin da yake so ya ga maka sai ya ce maka wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko ala nabi alaihi salam wa ta alaihi salatu wassalam munazzalun wannan yana nihin wa munazzalun ala nabi alaihi salatu wassalam kuma qur'anin nan abin saukarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala nabi alaihi salatu wassalam munazzalun kuma shi abin saukarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wayannan sune abinda malamin ya fadi al-Imam Abu Hanifa kenan yana sifanta mana al-Qur'ani mai girma a matsayin cewa na farko Qur'ani fa magana Allah ne kun gane ko sannan Qur'anin nan a matsayin shi na magana Allah kuma ana rubuta shi cikin takardu da shi na rubuci cikin takardu mutane suna gani suna karantawa suna dauka sannan Qur'anin nan magana Allah kuma Allah horewa mutane bayi suna harbice cikin zukatansu haka Qur'anin nan magana Allah Allah horewa bayi ya ba su iko da kudura suna rera shi su karanta shi da halsunansu kun gane ko sannan Qur'anin nan magana Allah shine aka saukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin wahayi wa ala nabi alaihi salatu wassalamu munazzalu to duka wanda muka ce ya fadi wannan ne yana sifanta maka mi alqur'ani mai girma wannan duka in ka kalli abin da ke cikin wannan bayani na al-Imam Abu Hanifa babu wata falsafa ko abu mai rudarwa ce haka abin da yake jama'a duk wanda ka gaya mafi wannan zai gani duk wanda ka yi masa wannan bayani muka ce zai gani bayanin zai fito ƙwarƙwaro to amma inda matsalar take shine bayanan da za su biyo baya da suka shafi falsafa wanda malamai suna kutsawa ciki la'alla saboda raddi ga wa'inda suke da aqida ta cewa alqur'ani makhluqu ne qur'ani cewa wai halittan shi aka yi yawa qur'ani halitta shi aka yi yanzu kaga wanda yace qur'ani halitta shi aka yi kenan yana da wancan qur'ani muhdas ne da babu shi daga bisani aka yi na'am aka samar da shi kun gane ko to falsafar da za su ko in ce za mu dan duba nan gaba a cikin karatunmu da Allah sati mai zuwa mubasharatan shi ne abinda malamai masu ilmul kalam da falsafa suke cewa rubutun mai rubutu ga alqur'ani to mutum ya samu takarda da tawada ko kaza da allo yana rubuta alqur'ani to wannan motsin da hannunsa yake yi da rubutun da waye da takardar da tawadan to dukkanin su makhlukai ne kuma makhlukai ne na'am sannan sautin da ke fita ga bakinka lokacin da kake karanta alqur'ani mai girma da motsa wanda harshen kake da waye duk wannan duk motsa su ne duk makhlukai ko gani ba muka ce kana karanta alqur'ani kana karantawa sautin da ke fita wanda gare ka ake jin shi ko kunce daga gare ka ake jin shi sanan wannan sauti yana faruwa ne a lokacin da kake motsa harshen kai taba wuri kaza ya fito da wuri kaza ya taba wuri kaza sai sauti kaza ya fito ko to wannan dukkanin shi muhdas ne kuma makhluk ne kun gani da sauran duk abin da ya shahi motsin ka da duk abin zaka yi lokacin zaka da Qur'ani ko zaka rubuta shi ko zaka kaza dukkan wannan muhdas ne kuma makhlukat ne amma tare da haka shi kan karan kansa Qur'anin ghayr makhluk ko ghayr muhdas ina fatan gani to wannan kun ga a cikin shi akwai falsafa mai dan nauyi gaskiya to shi yasa malamai kamar zamu Abu Hanifa ya faɗi wannan amma shi mai sharhi ya yi bayani cewa ko in ce an faɗi wannan an jingina shi ga Abu Hanifa kamar zamu karanta amma shi mai sharhi ya tabbatar da cewa irin wannan falsafa da aka faɗe ta cikin matani aka ce tana daga cikin abin da Abu Hanifa ya faɗa cewa wannan al-aslu ba wai yana daga cikin maganar Abu Hanifa bane amma zance ne mudraj da aka idrajin sa cikin maganar Abu Hanifa domin wannan falsafa da ne ishara zuwa gare ta ta faru ne bayanin ta ya faru ne bayan shi Abu Hanifa ma ya rasu kun gane ko bayanin wannan falsafa cewa kaza maganar ka da alqur'ani da rutun ka gare shi da kaza da harakatu kallil lisani ka harakatu lisani ka da sauti ka wai duk makhluk duk wannan falsafan ta faru ne bayan rasu Abu Hanifa to sai idan ta faru ne bayan rasu Abu Hanifa sai aka dauko wani abu da aka jingina cewa Abu Hanifa ya rubuta shi ko shi imla'in sa ga dan sa ko almajirin sa aka rubuta sai ga irin wannan magana ta sani shi to wannan ya nuna cewa saka magana an kai amma alasul ba daga Abu Hanifa ba tunda ko da matsalar ta faru Abu Hanifa shi bai mana ina fatan gani wannan shine abin nufi dai ahlus sunna suna zama muttarrina ga su shiga cikin wannan falsafa domin raddi ga yan bid'a jahmiya da mu'tazila ba amma al-aslu ka dauki matsalar kawai ba sa ta kamar da shi ne nassi shine a asali gaskiya shi kai kamar da muka wadi qur'ani magana Allah ne an saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan gani ina fatan kun gani shikenan ya ishe ka na so shi da suka tabbatar da wannan kafiya nan shikenan kawai amma kar ka ruza cikin cewa kazan ka da alqur'ani kazan in an yi kaza ma kazan da sauransu wannan kai ka shiga cikin wannan zaka wahala kwarai in baka kalbi kuma zaka shiga cikin wani lungu da baka intuwa ba musamman in kana karamin dalibi gaskiya Allah ke to wannan zamu kara haske game da wannan matsala a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala da fata mai da ku hudi daidai kusa ga sawaba Allah ya amfani mu da shi ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana gafarta mana الشافي تشكين زكاة و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك